بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والمؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار، وبين أولياء الله وأعداء الله. ومن شهد له محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من أولياء الله فهو من أولياء الرحمن، ومن شهد له بأنه من أعداء الله فهو من أعداء الله ومن أولياء الشيطان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايا هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من سعدوا أولنا مسلا شيم البركة مسلا شو عثمان ابن عفان أنا قدر قيا أولنا جمبتشي نرى نرلي تنم دايا قوات ذو القعدة هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو إلى إليه إلى ثلاثة، وأنا كما شيئا ذو ديلي لشاترا قوات قوما ميلادية تنمو بيلة ترى أولا مجلسي نامو مي البركة. إن ذا مشيقة كراتو أتكلتا في مسونا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ولا فرهم شايك مبالا منن تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي، وإن يرس هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم tana da shekara 128. Satin da ya wuce mun yi bayani wanda yake kamar mashiga ce ta karatun wannan littafi, inda muka dan tabo wasu bangarori na rayuwar Sheikhul Islam Ibnu Taymiya. Rayuwar Sheikhul Islam Ibnu Taymiya ita ma shakundum ce kamar da yake shakundum, wato wani fage ne wanda za ka yi ta su kwana a ciki, ba za ka kai gacinsa ba. Abubuwa da dama kullum za ka yi ta cin karo da su waɗanda za su amfanar da musulmi a rayuwarsu. A satin da ya wuce mun yi ɗan tsokaci a kan wannan ɓangaren, wanda a yau ne insha Allahu za mu fara darasinmu na farko a cikin wannan littafi. Darasin da ya wuce a baya zai zama kamar muƙaddima ce, shimfiɗa ce ta karatun wannan littafi. Wannan kuma zai zama shi ne darasi na farko a cikin wannan littafi na Al-Furqan. Ibnu Taymiya yana da kamar rasail ko littafai guda uku, wanda kowannensu ya buɗe ya sanya masa suna Al-Furqan. Akwai wannan littafin da muke da ke gabanmu, Al-Furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan, yana da kuma Al-Furqan bayna at-talaqi wal ayman, yana da wata risala ita kuma sunanta Al-Furqan bayna al-haqqi wal batil. Wato abubuwa ne guda biyu waɗanda watakila a zahiri za su so su yi kama amma kuma ba ɗaya suke ba, hannun riga suke kowanne da inda ya nufa. Wani daga nesa zai ga kamar ɗaya suke, ko wanda bai san haƙiƙanin abubuwan ba zai zata abu ɗaya ne. Muminai su suke bambance wannan da hasken ilimi da Allah yake ba su. Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum min sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah madaukakin sarki yace ya ku waɗanda suka yi imani, idan har kuka ji tsoron Allah to Ubangiji zai sanya muku furqanan, abinda za ku rarraba tsakanin ƙarya da gaskiya da shi. Duk abinda zai rarrabe maka tsakanin ƙarya da gaskiya, ya bambance maka tsakanin fari da baki, tsakanin abu mai amfani da wanda ba shi da amfani, tsakanin shari'a da bata, to wannan shi ake kira furqan. Shi yasa Allah ya kira alqur'ani alfurqan, tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nadhira. Ubangiji ya kirawo alqur'ani da suna alfurqan. Haka nan Ubangiji madaukakin sarki ya kirawo yaƙin Badar da alfurqan, domin a yakin ne aka ƙara tantance gaskiya da ƙarya. A lokacin ne ƙarya ta ainihin munaƙanta, gaskiya kuma ta sake ɗaukaka. Wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Ubangiji ya kirawo yaƙin Badar alfurqan. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kansa mai rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya. Shi yasa ya zo a cikin hadisin Jabir ɗan Abdullah, hadisin nan dogo wanda yana cikin sahihai, a ƙarshen hadisin yake cewa wa muhammadun furqun bainan nas ay furqanun bainan nas. Annabi sallallahu alaihi wasallama mai rarrabewa tsakanin mutane ne, domin zai rarrabe tsakanin musulmi da wanda ba musulmi, tsakanin mumini da kafiri, zai rarrabe tsakanin ɗan aljanna da ɗan wuta, zai rarrabe tsakanin wanda yake mai rabauta da wanda kuma zai rabauta ba, wanda yake kan gaskiya da wanda kuma ba akan gaskiya yake ba. Sai mala'iku suka ce daga ƙarshen hadisin wa muhammadun farqun bainan nas ay yufarriqu bainan nas yufarriqu baina ahli aljannati wa ahli an-nar. Saboda haka Ibnu Taymiyya ya amfani da wannan kalma domin ta yi nuni zuwa ga abinda yake kokarin wallafa akai, wato tantancewa tsakanin waɗanda suke masoya ne na Allah, waliyai ne na Allah, makusanta ne zuwa ga Allah, waɗanda Allah yake jibintar al'amarinsu su ma suna jibinta sabon biyayya da da'a, da kuma waɗanda suke makusanta ne zuwa ga shaitan, auliya'u shaitan, waɗanda suke jibintar shaitan da yi masa da'a shi ma kuma yake jibinta su ta hanyar batar da su. To a bambance tsakanin waɗannan ɓangarori guda biyu. Wasu nau'i, wani nau'i ne na mutane waɗanda suka yi kama a zahiri, kamar dukkaninsu masu taƙawa ne, masu salaha ne, masu tsoron Allah ne, amma kuma ɗaya Allah yake yi wa da'a, ya tsantsanta Allah da bautarsa, sannan kuma shi yake wa biyayya Annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa da'a. Akwai kuma wanda shi a zahiri kamar Allah yake wa da'a, amma a baɗini shaitan yake wa hidima, shaitan yake wa da'a. Shi yasa Ibnu Taymiyya ya rubuta wannan littafi musamman an samu a lokacinsa, irin da'awar walittaka ta yawaita, kowa bini-bini sai ce waliyi, kowa ya motsi sai ce shi ba waliyi, aka riƙa damfuran mutane ana ta cutar su da sunan walittaka. Duk wani wanda kuma aka gan shi yana ɗan yin wasu abubuwa na surkulle da saddabaru sai a ce shi ma waliyi ne, don an gan shi yana nuna karama. To kaga dole ne irin malaman da suke al-ulama'ur rabbaniyuna, malamai na Allah, wanda kullum suke ƙoƙarin haskakawa mutane fitila ta shari'a, dole ne a irin wannan yanayi su motsa, su yi wa mutane bayani, su fito su faɗi gaskiyar da ya kamata su faɗa. Don haka Ibnu Taymiyya ga lalle ya kamata a samu wannan bayani, shi yasa ya rubuta wannan littafi Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan. Wannan littafi an buga shi ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, bugu iri-iri, wani bugun na kasuwanci ne, wani bugun kuma na ilimi ne, amma akwai aiki da aka yi masa a ilimance tun shekarar hijira 1406 kimanin shekara 24 kenan. An masa aiki a jami'atul imam, Imam Muhammad bin Saud a Riyadh, wani malami da ake kira Abdurrahman bin Abdul Karim al-Yahya ya yi masa taƙiƙi a inda ya samu takaddar shaida ta masters kanin masters da PhD ban iya tunawa kanin masters da PhD ya karba wajen wato aiki akan wannan littafi kuma ya nemi tsofaffin kofi na littafin wajen guda shida wato nusakh al-qat'iyya wajen guda shida akan fiye aikin saboda haka daga baya an buga littafin mujalladi guda daya daba azharul fadila wanda kusan babu ita ba a samun ta sauki Sheikh Salim al-Hilali shi ma ya haƙƙaƙa littafin inda maktabat Rushd suka buga banda shi akwai Sheikh Abdul Qadir al-Arnaout shi ma ya haƙƙaƙa littafin wanda aka buga shi a Beirut da kuma Dimashq a cikin Syria Beirut a Lebanon da kuma Dimashq a Syria don haka akwai kuma wasu ɗabo'i da yawa musamman yanzu ga su nan a hannunmu burjik kowa da irin tashi to irin wannan duk na kasuwanci ne saboda haka ta yi wasu wani lokaci ku ji muna gyare-gyare a cikin abin da yake hannunku an gane ko wannan bugu ne na kasuwanci ɗan kasuwa ne suke cin abinci kawai da su malamai da dama na sunna sun karantar da wannan littafi ga ɗaliban ilimi ga al'ummar musulmi sun masa sharhi daga ciki akwai Sheikh Abdullah bin Jibril ya rasu kwanakin baya Allah ya ji kansa da rahmarsa ɗaya daga cikin manya-manyan malamai a ƙasar Saudiya kuma yana daga cikin waɗanda in ana nuna waɗanda suka fi kowa sanin aƙida a ƙasar to ana nuna shi Sheikh Abdullah bin Jibril Allah ya ji kansa da rahmarsa ya yi wa wannan littafin sharhi a darasi 33 banda shi akwai Sheikh Salih ibn Abdullah al-Fawzan ɗaya daga cikin malaman da suke hay'atu kibar ulama wato kwamitin manyan malamai na ƙasar Saudiya shi ma ya yi wa wannan littafin sharhi banda shi akwai Salih Sheikh Salih al-Sheikh wanda shi ne yanzu ministan harkokin addini a ƙasar kuma jika ne da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ya yi masa sharhi sharhin ne wani gaza shi nan har an rubuce shi daga kasid aka rubuce sharhin ba shi ya rubuta ba sauraka watakila za a ga wasu ibarori inda rubutu za a yi ba haka za a gansu ba kuma shi na san ma bai san an yi wannan ba ba a nuna masa ba yanzu haka irin wannan in ka je Saudiya ba ka samu shi ba sai a Najeriya Najeriya kam za a yi ta kawo mana komai a iya shigowa da shi amma yanzu Saudiya ba za a yi ba su shigo da wannan ba saboda ba a yi shi ta hanyar da ta dace ba ya kamata a ce an bashi ya duba ya tantance ya bibi wasu abubuwan ya share ya gyara wasu abubuwan amma duk ba yi wannan ba saboda ana son a yi kasuwanci da abu to da an buga kuma sai a tattaro a jihohin ƙasar to shi ma ya ba wannan sharhi akwai Khalid ibn Abdullah al-Muslih ɗaya daga cikin malamai ɗaya daga cikin kuma manyan almajiran Sheikh Salih Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shi ma ya yi wa littafin sharhi akwai Sheikh Ali ibn Naif al-Shahout shi ma ya yi wa littafin sharhi ya masa ta'liqi don haka littafin dai kusan littafi dai da malaman sunna suka damu da shi ƙwarai da gaske kuma suka karantar da shi ga jama'a ga ɗalibansu akwai shi a cikin majmu'ul fatawa in kana da majmu'ul fatawa na Ibn Taymiyyah to akwai littafin a cikin sifilinsa na 11 majmu'ul fatawa sifili na 11 ina zaton ya fara daga shafi na 115 zuwa abin da ya sama akwai wannan ita risala ɗin a ciki malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu kalmar wa nastahdihi babu ita a cikin wasu nusakh al-khatiyya kuma kun san cewa babu ita a cikin marwaya a hadisan da suka zo a khutbatul haja babu kalmar wa nastahdihi ana dai kara ta lokaci a baki ne amma a riwaya babu ita saboda haka ne ma a wasu nusakh a wasu kofi din littafin al-furqan babu kalmar dan haka rashin ta yafi samun ta a cikin siyakin don ya dace da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya furta ta annabi ya furta wannan khutbatul haja ba tare da kalmar wa nastahdihi ba koda ko ma'ana tana da kyau ba wai muna magana ne akan ma'anar na da kyau ko ba ta da kyau ba kowa yana buƙatar shari'a ta ubangiji shi yasa muke cewa ihdina siratal mustaqim to amma shin a cikin khutbatul haja da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar ya ambato kalmar a ciki ko babu wannan ita ce abinda wannan shine bangaren da muke tattaunawa akai don haka ta fuskar riwaya babu wannan idan ana so a takaita akan ruwayar to sai a cire wannan kalmar wanastadi shi yasa a wasu kofi-kofi din na shi littafin zamu ga babu kalmar wanastadi alhamdulillah nasta'inuhu ki godiya tabbata ga Allah muna neman taimakon sa muna neman tallafin sa muna neman agajin sa wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafarar sa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna kuma neman tsari daga Allah muna neman tsarin Allah daga sharrukan kawukanmu da kuma muyagun ayyukanmu man yahdihillahu fala mudilla lah wanda duk Allah ya shiryar da shi babu wanda yake sai ya batar da shi wa man yudlil fala hadiya lah wanda kuma ya batar babu mai shiryar da shi wa nashhadu haka yake a gurinku amma a yadda yake a wasu nusakh wa ashhadu a wasu kofi kofi din littafi wa ashhadu ne ba wa nashhadu ba kuma wannan shine yafi dacewa da ruwayar ita khutbatul haja din shi ma manzo sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin cewa wa ashhadu ba wa nashhadu yace ba saboda haka yadda yake a wasu kofi din yafi dacewa da ruwaya haka haka ya kamata a bashi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu domin ita abin da ya shafi shahada babu wanda yake wakiltar wani wato kalmar shahada kowa shi zai wa kansa ba wani wanda zai wakilci wani annabi domin abin ne da yake da alaka da zuciya waye san abin da yake zuciyar wani da wani da wani sai dai ka fada ta fuskar kyautata zato ka ce dukkan mu nan mu'minai ne muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah amma ta fuskar tabbatarwa da cewa hakikatan haka abin yake fi nafsil amri wannan wani abu ne da babu mai iya yace sai Allah shine wanda yake tsinkaye zuwa ga abin da yake cikin zukata banda shi babu wanda yake da wannan damar saboda haka kaga wa ashhadu ya kamata kai kai shaida babu abu kowa ya shaida babu abu bauta da gaskiya sai Allah ni in shaida kai ka shaida kowa ya shaida da kansa amma wani ba zai wakilci wani ba wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida cewa Nabi sallallahu alaihi wasallama bawan sa ne kuma manzon sa ne wannan wani bangare ne na khutbatul haja wacce manzo sallallahu alaihi wasallama yake yin ta kuma yake kwadaitar da sahabban sa akan yin ta kuma da ita ce ake daura aure ita ce khutbatul haja kaga ashabu sunan Tirmidhi Abu Dawud Nasa'i duk sun kawo ta a abwabun nikah in kana neman khutbatul haja a cikin waɗannan tafai sai ka je ka bude a kitabun nikah inda aka yi maganar aure to anan ne za ka ga khutbatul haja ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sahabbai da yawa sahabbai da dama sun ruwaito wannan hadisi daga ciki akwai ruwayar muslim wanda yake daga abdullahi dan abbas akwai ruwayar imamu ahmad da ibnu majah shi ma daga abdullahi dan abbas da kuma abdullahi dan mas'ud haka nan abu daud da tirmidhi da nasa'i da darimi sun ruwaito shi daga abdullahi dan mas'ud albani rahimahullah ta'ala ya rubuta risala inda ya tattara lafzan wannan khutbatul haja din wanda ya sa wa sunan littafin khutbatul haja dan karamin littafi ne da ya tara ruwayoyin ya hada lafzan guri guda ya koro su a cikin siyaki guda yadda mutum zai iya haddacewa yayin da yake buƙatar bude a wani majalisi ko kuma bude majalisin aure ya karanto wannan khutbatul haja din wani bangare ne nata sannan ibnu taymiya ya ci gaba da cewa arsalahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida kaga wani bangare ne shi kuma na alqur'ani wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida Allah shine wanda ya aika manzon sa sallallahu alaihi wasallam da shari'a wa dinil haqq da addini na gaskiya shari'a ita ce ilimi mai amfani shine shari'a dinul haqq kuma shine al'amalus salih aiki na kwarai shine addinul haqq annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya aika shi da waɗannan abubuwa guda biyu ya aika shi da shari'a wato ilimi mai amfani sannan kuma ya aika shi da aiki mai kyau aiki nagari kamar yadda yazo cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari wanda Bukhari da Muslim suka rawaito ma masalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-'ilm min al-huda wal-'ilm kama mathal al-ghayth al-kathir asaba أرضا فكان منها طائفة إلى آخره. أرسله بالهدى ألا يأكو شد شريعة ودين الحق إلى الدين إلى نشكيا معنى ألا يأكو النبي صلى الله عليه وسلم دا إلمي من أنفاني ياكما أيكو شد أيكا نقولي ليظهره على الدين كله دومين يباش ننجاي يقول أشأكم تكنا الديني على الدين الديني أنا جنس جنسني أنا نفق الأديان يقول أشأكم قونا الديني وكفى بالله شهيدا كما أبنجي يا إسي ذنبي شهيدا كما هكا الله مأوك جسرك يقول النبي صلى الله عليه وسلم على الدين سأكن تكنا سورا الديني hinyana rai Allah madaukakin sarki ya dora shi akan wadanda suka ja da shi suka yi fada da shi suka yi kokarin bice hasken da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi wato Allah madaukakin sarki ya ba shi nasara a lokacin da aka yi fathu makka ubangiji madaukakin sarki ya dora shi akan kafirai sai gashi ya shiga makka yana mai izza ya zan kowa da kowa a lokacin dole ya zo ya miƙa wuya ya bishi kaga wannan zuhurur dini ne tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da rai ubangiji ya dora shi akan abokan gabansa sai gashi jaziratul arab gaba daya ta miƙa wuya ta shiga karkashin da'ar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka dan kuma bayan sa al'amarin ya ci gaba zamanin sayyidina abubakar sayyidina umar usman har zuwa yanzu addinin musulunci kara fadada yake kara shiga kasashe yake kasashen da suka fi kowanne da kasashe a gaba da addinin musulunci dan kuma addinin musulunci ya fi saurin yaduwa za ka ga cewa yana yaduwa a kasashe ba tare da masu yada shi din ba suna yin wani abu ba wato shi kadai ne addinin da yake yakar zukata ba tare da mayaka ba yake yakar zukata da hujjojinsa yake yakar zukata saboda shine dinul fitra shine addinin da ya dace da asalin halitta da Allah ya dan adam a kanta saboda haka babu ga ana yakarsa amma kuma ana kara karbarsa wani lokaci idan al'amura suka turnike daga irin yadda ake yi wa addinin musulunci aka yi masa cha kaga ana yakar shi ta sama da ƙasa ta ciki da waje sai ka ji cewa kamar al'amarin ba zai ja da baya wasu ma da suka shiga musulunci za su fita to ana cikin irin wannan ne kuma zaka samu da dama kuma ana zuwa ana rigowar addinin musulunci ka duba bayan tabba 11 da aka yi a lokacin da ake rantar cewa mutanen turai da mutanen amerika za su ki addinin musulunci su tsane shi saboda an jingina wannan aikin zuwa ga musulmi kuma an ga irin rayuka da aka yi asara aka rasa to a wannan lokaci ana cikin wannan yanayi sannan su kuma wadanda ke kwarin yaki da addini din sun fake da wannan suna ta fada da addinin to kuma a lokacin sai addinin ya fi yaduwa a wa ana tsakiyar wannan ko mutane suna shiga addinin ana karbar musulunci to haka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake fada alkiyama ba za ta tashi ba har sai addinin nan ya shiga ko ina da ina ya shiga gidan kasa gidan kara gidan tabo sai wanda addinin ya shiga da san me so ko da kin me ki wato ko ka so ko ka ki sai wanda addinin ya yadu wannan yana daga cikin zuhurur dini da Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin zai ba wannan addini arsalahu baina yaday sa'ati Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama a gab da tashin alkiyama kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu ana was-sa'ata ka hataini an aiko ni tsakani na da tashin alkiyama ka hataini sai ya nuni zuwa ga dan yatsan sama duniya da kuma dan yatsan sa na tsakiya wato tazarar da ke tsakanin wadannan ɗan yatsa ita ce tazarar da ke tsakanin sa da tashin alkiyama wato za ka ga kenan kusan duniya mun an cinye an kwalkwale saura dan kire sai rage kuma kamo muna kan gabar tashin alkiyama wannan wata sasa har ba wasu suka rika hasashen ma cewa ga lokacin ma da alkiyama za ta tashi an suka ce ai duk duniya ma ba zai ta wuce shekara 7000 ba annabi kuma an aiko shi a cikin dubin karshe saboda haka daga shekara an samu shekara 1000 da aiko annabi alkiyama za ta tashi akwai wannan wasu malaman ma har sun zata cewa gaskiya ne akwai hadisi rubabbu wanda ba ingantattu ba wanda malamai ba su inganta su ba hadisi ne na ƙarya to wasu ne cewa hadisi annabi ne cewa umru dunya 7000 wa ana bi'ithu fil alf al-akhir wato shekara abinan shekarun duniya shekaru 7000 ne kuma ni an aiko da shekarar a dubin karshe da aka sai mutane suka yi ta sare cewa daga shekara 1000 ta cika abinan shikenan alkiyama za ta tashi to kuma da ya saba wa sarihin alqur'ani kuma alqur'ani ya nuna ba wanda sai san da san da za ta tashi alkiyama yasalunaka an sa'ati ayyana musaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو باب ودي إسي قل يبقى لوكا تنتسي الله شكري ورا يارك تكيه كما فأبنجيجي يقولك سنشي وقوانا لوكا تيال كياما نذات ناشي ذاك كذب كل تكي شري سيسا لا تأتيكم إلا بغتا بغتا زوبك وسي كتاهم حتى ذاك سنشي bagatatan saboda haka dole ne ka zama a cikin shiri kake kode shi kuma duk wanda ya mutu ma alkiyamata ta tashi dan ma ta fadar kabat kiyamatu kowa ya akwai alkiyamatu sugura akwai alkiyamatu kubra kiyamatu sugura shine idan ka mutu shikenan ko babu magana a dawo duniya kuma ai wani abu shikenan tun daga wannan lokaci mutun zai ga abin da ya shuka in alkhairi ya ga alkhairi in mara in sharri ne ya ga sharri Allah tsare mu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi bayin yadai sa'a kamar yadda zai buistu bayin yadai sa'a waju ila rizqi tahta dhilli rabbi rubhi waju ila as-sagaru ala man khalafa amri wa man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kamar yadda tabbata a cikin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda bashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai bushara wa tumi sanya farin ciki a zukatan mu'mine waɗanda suke aikin da'a cewa sakamakon su ranar gobe kiyama shine gidan aljanna wala zira sannan yana gargadi da tsoratarwa ga waɗanda suke bijire masa suke masa tawaye cewa sakamakon su a ranar gobe kiyama ita ce wutar jahannama kaga annaba ibnu taymiya ya yanku wata aya ce ta alqur'ani ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا سوراك انما وتا ايه تيتا القران يكي اشاره زوا غريتا الله يا اكو النبي صلى الله عليه وسلم مي بشاره مي غرغدي كما مي كيرا زوا غ الله باذنه ده اذن الله معناه الله مدوكين سركي شي ده يا دورا مسا نوين يي كيرا زوا غريشي وسراجا منيرا سنن كما فتلا ني مي حسككاوا ايكو النبي صلى الله عليه وسلم فتلا تي ده تحسكك الدنيا ده وند دوك يي كارانتا ايرن yadda duniya take ciki kafin Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da irin rayuwar da dan adam ya koma wanda ka ba ce gara rayuwar dabbobi ba da rayuwar dan adam kuma ko ina da kasashen ba da ake ga kamar kasashe ne wanda sun ci gaba ta hanyar wayewa amma kuma dan adam ya koma rayuwa ciki duhu ne kirin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama fitila da ya haskaka duniya fa hada bihi min ad-dalalati annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya shiryar ta hanyar sa min ad-dalalati daga bata وبصر به من العمى يقوم سنيا ومتاني غني تهير النبي صلى الله عليه وسلم daga makanta wadanda suke makafi ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya yi musu makanta wato makanta ta rashin ganin gaskiya ba makanta ta ainihin halitta ba annabi sallallahu alaihi wasallama bai zama kamar annabi Isa wanda yake warkar da makaho yayi masa addu'a ko warkar da ba wannan ne aikin da Allah ya dora annabi sallallahu alaihi wasallama amma ubangiji ya bashi damar warkar da masu makanta wato makanta ta shiriya ba zai iya ganin gaskiya ba zai iya gane ta yabita ba haka dan waɗanda suke da kurunta ta rashin jin gaskiya don haka ubangiji ya sifanta kafire su mumbukum al'umi fahum fahum la yaqilu fahum la yashurun na'am وارشد به من الغي وما النبي صلى الله عليه وسلم ابغيدي يشير تهنيسا من الغي daga ainihin halaka wato al-ghay da abdalala mun sha bayanin bambanci tsakanin al-ghay da abdalala abdalala shine mutun ya rika fagamiya ba bisa ilimi ba mutun ya ta shirban sa amma ba bisa fahimta ba bisa ilimi ba kuka ce me yasa kake kaza shi ba bai san dalili ba shi dai yaga ana yi yake ko an ce da shi haka kawai yake ba karanta ba sai akai ba karantawa yi ba hujja yaji daga Allah ba hujja yaji daga manzo sallallahu alaihi wasallam ba walittafi ya karanta da malamai da kurai ba shi dai kawai yaga ada yi kawai shi ma ya shiga yi wannan shine dalala shine bata shi da ake kira abdalala al-ghay kuma mutun ya sani amma ya taki sanin sa ya karanta amma ya aiki da abin da ya karanta an karanta masa yaji ya fahimta amma kuma yace ba zai bi ba abin da yaje fahimta wannan shine al-ghay to da annabi sallallahu alaihi wasallam baya tare da ko ɗaya daga cikin sifofin da shi yasa Allah ya koye waɗannan sifofi daga gare shi yace wa najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa ma dalla wa ma gawa yani ma dalla an jalib wa ma gawa an ilmi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama bai zan patacce bane wanda yake yin abubuwa da ka cikin duhu kawai yake fagamniyarsa bai san inda ya dosa ba ha yana yin abubuwa ne da basira wal hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa littaba'a annabi da basira da ilimi da hujja yake kiransa zuwa ga addini sauraka ba ba'allu bane wa ma gawa bai kuma zama wanda yake a halakakki ba halakakki shine wanda ya san gaskiya ya san ilimi ya san abin da ya kamata yayi aiki da shi amma kuma sai ya sa kafa ya taki ya sa kafa ya shuri ya rike abin da ya ga dama wato abin da zuciyarsa take so to annabi sallallahu alaihi wasallama aikensa ya zan waraka dai daga wadannan cututtuka duka guda biyu wa fataha bihi a'yunan umiya wa azanan summa wa quluban ghulfa ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya bude wasu idanu wadanda suke makafi ne wato makanta al-amal ma'nawi ba makanta ta ainihin jiki ba duk da cewa a sirarsa akwai wadanda suka samu makanta din yayi musu addu'a suka warke kamar yadda ya faru a hadisin Uthman ibn Hanif wanda mun karanta shi a cikin ka'idatul dalila kaga ya masa addu'a kuma ya samu abin nan kamar yadda muka faɗa a tarjumar qatar abin nan qatar ibn Nu'man ko lokacin da ya rasa idansa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a ya karbi idan ya mayar ya dawo yana gani da wannan idan sama ma da yadda yake gani da sauran da ɗaya idan to duk da annabi ya yi wannan ya warkar da makafi to amma ba wannan shine maqsudin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dai suna cikin mu'jizozinsa amma maqsudin aiko shi shine ya sa waɗanda suke da makanta tabata su riƙa ganin shari'a ta hanyar bayani ta hanyar karantarwa ta hanyar da'awa wa azanan summa da waɗanda suke kurame ko kunnan da suke kurame ba sa ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya jiyar da su ta hanyar karanta musu alqur'ani wa quluban ghulfa da kuma zukatan da suke rufe wanda an sa khatmi a zuciyarsu ba sa wato shari'a ba ta shiga zuciyar amma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta karantarwa har Allah madaukakin sarki ya sanya wannan shari'a ta shiga cikin zukatan waɗannan mutane wannan shi ma wani bangare ne na hadisi Ibnu Taymiyya ya ciro ba tare da ya ishara ba wato hadisin yana cikin sahih al-Bukhari da sauran littattafai kamar Musnad Imam Ahmad hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As lokacin da daga Abba ne yake tambayarsa cewa ya sifanta masa abinda ya karanta da sifar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin at-Tawrah ko a cikin littattafan da suka gabata yace kwarai an sifanta shi a cikin at-Tawrah kamar yadda aka sifanta shi a cikin al-Qur'ani to daga cikin irin sifofin da suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin at-Tawrah kamar yadda Abdullahi ibn Amr yake faɗa yana nan cikin sahih al-Bukhari yake cewa wa yaftahu Allahu bihi a'yunan umya wa adhanan summa wa quluban ghulfa haka nan Ka'ab shi ma ya faɗi wannan Ka'abul Ahbar lokacin da aka tambaye shi ma ya bada wannan sifa cewa akwai ta a cikin littattafan su don haka Ibnu Taymiyya ya turo wannan saboda ya tabbata daga sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam وفرق به بين الحق والباطل هذا ده بنور يا شيخ ابن تيميه yake zuwa ga littafin sa ya ka kalmar farraqa dan yayi nuni zuwa ga abinda wannan littafi ya kunsa Allah madaukakin sarki ya rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallama wal huda wad dalal da kuma shari'a da bata war rashadi wal ghay da shari'a da kuma al ghay al huda wato kalma ce wacce ta kunshi hidaya ta da'awa da kuma hidaya ta tawfiq hidayatu bayan wa hidayatu tawfiq akwai hidayatu bayan wato ta hanyar a yi ma mutum bayani a sanar da shi gaskiya a nuna masa hujjojinta ya bi ko kai ya bi wannan kuma wani abu ne daban amma a yi masa bayanin ya fahimta wa amma thamud fa hadainahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda kaga alai shari'a ce ta bayani ba shari'a ce ta tawfiqi ba Allah ya yi wa sabudawa shari'a wace irin shari'a ma'ana Allah ya aiko annabi Salihu ya yi musu bayani sun fahimta amma kuma suka doge akan abin da suke na bata inna adaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadaynahu annajdayn kaga wannan duk hidaya ce ta bayan hidaya ce ta bayan akwai kuma hidaya ta tawfiq wato ubangiji ya datar da kai ka karbi shari'a kai aiki da ita bayan ka fahimce ta wannan kuma aiki ne da Allah shi yasa ubangiji ya kore wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan shari'a ya tabbatar masa da shari'a ta bayan wa innaka latahdi ila siratal mustaqim yace kana shiryarwa ma'ana kana yi wa mutane bayani su fahimta su gamsu sannan kuma sai ya kore masa hidayatut tawfiq laka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kaga adan innaka la tahdi wa innaka latahdi babu karu a tsakaninsu idan ka fahimci cewa shari'ar iri biyu ce akwai shari'a ta bayani akwai kuma shari'a ta gamdakatar shari'a ta bayani wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta sannan dukkan annabawa ma masu shari'a ne na bayani wali kulli qaumin had kamar yadda Allah ya ce dukkan annabawa masu shari'a ce shari'a amma ta bayani dukkanin wasu du'at masu kira zuwa ga Allah hudatun ne hudatun ne masu shiriyarwa ne amma kuma ba su da wato damar su sa mutane su karba abin su gamsu da shi su yi aiki da wannan aikin Allah ne shi yasa Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta kai ya rasulullahi ba za ka shiryar da wanda ya suke so ba walakin Allah yahdi man yasha kaga anan shiryarwa ta tawfiqi ubangiji yake nufi Ar-rashad shine shiryarwa ta bayani ayyuka mutum bayani ya gane cewa abu kaza daidai ne abu kaza ba daidai bane to haka yana rashad shine hidaya hidayatul bayan al-ghayy kuma mun yi magana sa shine mutum ya saki layi ya saki hanya ya jefa kansa cikin halaka yana sani wal mu'minina wal kuffar ya tantance ya bambance tsakanin mu'minai da kafirai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bambance tsakanin ko kuma ta hanyar aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya bambance tsakanin mu'minai da kafirai was-su'ada'i ahli al-janna wal-ashqiya'i ahli an-nar was-su'ada'i ahli al-janna da waɗanda suke ɗan aljanna masu rabauta da waɗanda kuma suke masu wato waɗanda suke matsiyata ahli an-nar in wuta wa baina awliya'i Allahi wa a'da'i Allahi da kuma tsakanin masoya Allah waliyan Allah wa a'da'i Allahi da kuma makiya Allah fa man shahida kaga yayi nuni zuwa ga littafin sa cikin wannan mabudi cikin wannan hudba din Ibn Taymiyyah ba kasafai za ka samu a littafin sa ya gama a cikin muqaddima ya ce wa samaituhu bai cika yin wannan ba kaje ya ce na sa masa suna ko asmaituhu ba za ka da wuya ka samu irin Ibn Taymiyyah da irin wannan to amma kuma wato a cikin muqaddima wani lokaci sai ya ishara zuwa ga sunan kuma ittifaqin daliban sa da malaman tarihi wanda suka bada labarin tarihi rayuwarsa akan wannan suna din ya nuna cewa shine sunan da ya bashi ba wai suna ne da aka dora masa ba kuma ana samun littafin da mai su mai tafin bai sa ba littafin suna ba amma wani in ya karanta sai ya gano cewa to littafin nan kan abu kaza aka yi shi to bara an bashi suna to sai ya ba littafin suna in wani ya zo shi ma ya karanta ya gano abin da aka yi shi ma sai ya bashi suna amma ba lalle sunan zai zo daya ba ko da zai bada ma'ana dai amma ba lalle ne siyagar ta zo dai ba to amma an kaga cewa kowa ya kira wannan littafi da cewa al-furqan bayna awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan duk wani wanda ya tarjamar Ibn Taymiyyah da wadanda ba su karbuta littafin Ibn Taymiyyah akwai Abdullah ibn Rushayk ɗaya daga cikin almajiran Ibn Taymiyyah wanda yake kuma mai masa hidima sunan shi Abdullah ibn Rushayk shi wannan akwai risalar da ya rubuta sunayen littafin Ibn Taymiyyah gaba daya ya rubuce surayen littafin Ibn Taymiyyah domin shine yake kusan rubuta littafin Ibn Taymiyyah ya littafi to shi gurin shi ake zuwa a samu saboda kusancinsa da Ibn Taymiyyah sannan kuma ya fi kowa sanin hannun rubutu na Ibn Taymiyyah dan yadda suke cewa ya fi Ibn Taymiyyah ma sanin rubutunsa wato shi kansa Ibn Taymiyyah wani lokaci sai ya nemo Abdullahi ibn Rushayk ya ce nan wai me na rubuta ne التي أدرى بخط شيخ الإسلام ابن تيمية من نفسي. saboda rubutu ibn Taymiyyah bai da kan rubutu ba irin rubutun da ba za ka gani wato mai daukan hankali mai ban sha'awa a ibn Taymiyyah saboda yawan rubutunsa a irin rubutun da malamai suke kira al-mashq shi ne in ka dangwale tawada ka dora ka fara rubutawa to ba za ka dauki alkalamin ba sai tawada ta kafe sai kuma ka kuma dauka gaba ya kenan to idan kai da sai ka daga to rubutun ko da'ya ba a yi saboda ka jansa yake a haɗe to shi kuma saboda mayatar bin rubutun ibn Taymiyyah din har ma ya gagga ya gane ya yake yin kaula sadinsa ya yake yin fa ya yake kafun ya yake mimun ya yake ya kula ta saboda ka da yadda ya ji alƙalami ya san wanda ya ji a gurin to shi yasa suka ce shi kansa ibn Taymiyyah wani abin wani lokaci akwai tarjuma sa a cikin al-bidayah wa nihayah ta ibn Kathir kusan shi ne kadai ya ba dan bada haske akan shi Abdullah ibn Rushayd a ciki da yake cewa ya fi ma Ibn Taymiyyah sanin rubutun Ibn Taymiyyah din kansa. To a cikin wannan risala din da ya rubuta littafin Ibn Taymiyyah a ciki ya faɗi wannan littafin kuma ya faɗi sunansa haka Al-Furqan bayna awliyai ar-Rahman wa awliyai ash-Shaytan yace faman shahida lahu muhammadun sallallahu alaihi wa sallam bi annahu min awliyaillah fa huwa min awliyai ar-rahman wanda duk annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa shaida cewa yana daga cikin waliyan Allah to babu shakka yana daga cikin waliyan Allah mai rahama wa man shahida lahu bi annahu min a'da'illah wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi masa shaida cewa yana daga makiya Allah فهو من اعداء الله ومن اولياء الشيطان وانا هنا daga cikin makiya Allah yana daga cikin waliyan shaytan kaga ya fito maka da littafin nashi da manufarsa karara a cikin muqaddima haka ne kaga ya ka magana bambancewa inda yake wa farraqa baina kaza wa kaza sannan kuma ya ka maka magana awliya ar-rahman ya ka maka magana kuma awliya shaytan kaga al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan ya fito haka ne Ibn Taymiyyah yana nuna cewa a ce wani waliyi ne wani abu ne wanda Allah maɗaukakin sarki da manzansa su suke yin wannan so wani waliyi ne wani ba waliyi bane wani waliyin Allah ne wani waliyin shaitan ne Allah da manzansa su suke wannan ko dai bi ta'yin ko bil a'yani aw bil awsafi ko dai ta hanyar awa su bayyana wane kamar al-asharatul mubashirina bil janna kamar annabawa duka al-asharatul mubashirina bil janna da sauran sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tun a duniya aka ce wane dan aljanna ne wane dan aljanna ne wane aljanna kaga wannan an faɗe su da sunayen su kuma an san gosuwa ne kaga waɗannan awliya'ur rahman ne bil a'yan akwai kuma awliya'ur rahman bil awsaf waɗanda za a faɗi sifofinsu kamar ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ci allazina amanu wa kanu yattaqun fa kullu mu'minin taqiyyun waliyullah duk wani mu'mini taqi yana da wilaya ta ubangiji kaga wannan sifa ce at-taqwa wal iman wasu sifofi ne wanda ubangiji madaukakin sarki shi zai iya ba mutum hisabi a kansu da kaga ashe shi waliyi ba zai ce ni waliyi bane waliyi ba zai fito cewa mutane ni waliyi bane dan ba wahayi ake masa ba kuma ba a bashi wannan ba Allah ba ya ce wala tuzakku anfusakum dan waliyi ne ma ba zai faɗi hakan ba dan akwai tazkiyatun nafsi a ciki akwai tsarkake kai domin ka ce kai waliyin Allah ne ma'ana kai dan aljanna ne aqidar ahli sunna ko mutum baya yanke wa kansa shi dan aljanna ne ko shi dan wuta ne ko ya wanke ba wai ya ce wala dan aljanna ne ko dan wuta ne wannan wani abu ne da ubangiji shi ya bar wa kansa sani amma za ka iya faɗar sifofi mai sifa kaza mai aiki iri kaza dan aljanna ne domin Allah ya faɗa ya ce mai aiki iri kaza dan aljanna ne mai aiki iri kaza kuma dan wuta ne domin Allah ya faɗa wannan kana hikaito abinda Allah ya faɗa ne don haka anan baka yanke ba wani hukunci da cewa dan aljanna bane
ka nuna shi da dan yatsa ka ce wane ko ka faɗi sunan sa ka bada addressin sa ka ce wannan dan wuta ne ko wannan dan aljanna ba za ka yi wannan shi yasa aqida ahlus sunna ta fi kowace aqida zama lafiya anan mu bayani muke yi mu faɗi sifofi na ayyuka wa ayyuka in aljanna Allah ya faɗa Allah ya faɗa qad aflaha almu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم للزكاة فاعلون هل ذاك شيء أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وبنجي يفرض سوس جبات يقوم يتشوّد أن السوني ما سجاد الجنة سوني ما سجاد الجنة هو تسيك فرض ولا نسيه كتشدم يفرض أن السوني تان الجنة داعي كليا كليا با هكذا الله يفرض سوه في يوم متى يا فرض أيك يوم متى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا sai ka zo kana wa'azi duk mai cin dukiyar mara'i dan wuta anan baka nuna wani ka ce wa da kai an bani labari ka ce ya dukiyar mara'i goku ba kai dan wuta ne ba aikin ka bane amma na ce mai cin dukiyar mara'i wuta yake ci balbal ya inna ma ya'kuluna fi butunihim nara kaga ba magana ka bace shi wanda yake cin dukiyar mara'i ba mamaki ya ji haushin ka kuma ba mamaki zai ce ka ma ce shi dan wuta ne kaga watakila ma kai baka san me yace ba baka san rigimar da ake yi da shi ba to amma ta dace lokacin ya zo kenan kai kuma kana wannan magana sai yace ganin idan sai saka fada ahira daga cikin abin da yasa ake ta wato artabu da mu karatu in ya biyo ta kan abu sai mu karanta an ce kaza alhadisi ya ce kaza wani na zuwa ya wuce sai yace ya wuce ana ta zagin mutane kaga baka kira sunan baka bada adresa ba baka bada amma jin cewa ka faɗo hukunci kuma shi hukunci ba ya canzawa yadda yake din haka dole zaka faɗe shi ta yi shi wanda yayi laifin can kuma tsakaninsa da Allah wasu abubuwa su raba su ko dai ya tuba ko ubangije masa rahama ko ya gafarta masa ko ayyukansa su jire yayi abubuwan dai da muka sani a karatu waɗanda a dalilin su akan iya samun canji hukunci dangane da wani amma kai wanda ai ba aikin ka bane kai ba kai zaka karɓi tuba ba bare ka ce ka karɓi tuban wani ba karɓi na wani ba kesa ko ba a cewa wani ba Allah ba zai masa gafara ba duk laifin mutum kai abinda aka dora maka kai masa wa'azi ka gargade shi ma wani abinda da kake yi ba yi da kyau Allah ya hada ya ce din me yinka zaka zaka zaga sakamakon sa duk da fada masa wadannan maganganu amma ka koma cikin jama'a ka ce kai wani ai in baka gaishe a wuta ba to haiki ne rufi shi wannan bai dace ce ai wani in dai aka je jahannama ba a gaishe to haiki ne rufi shi
me sheik ayasa ne yin laifuffuka ya tsaya ya masa wa'azi ya masa wa'azi ya wuce to ba sai ya da ya same shi yana ci gaba da wannan laifin har dai wannan mutum ya kulu yace kai dai Allah ba zai gafarta maka ba to kaga nan ya fita daga aikin sa ya shiga aikin Allah aikin sa ya wa'azi wannan wa'azin da yake daidai ne lada ma yake samu duk sanda yazo ya ganshi ya masa wa'azi daidai ne haka ya kamata in shi wanda ake wa'azin zai ji haushi zai kulu zai ce ana zagin shi zai ce an takura masa wannan kuma shi ta shafa kai dai aikin ka kake yi amma da ya dube shi yace wa Allah ba zai gafar wallahi lan yaghfirallahu li fulan hadarin kuwa wallahi Allah ba zai gafar kaga kaman maganar mai cewa in baka ga wani auta ba haƙi ne rufi shikenan Allah sai wahayi zuwa ga annabin zamanin manzal ladhi yata'alla alif manzal ladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan faqad ghafartu li fulan wa ahbattu 'amala waye ke mu wannan shishigi har yake rantsuwa ba zan gafarta ba wannan to na gafarta ba wa da kai kuma aikin da kake tinkawo da shi na rubuce na rufe shi muna kaga ashe yana da hadari ka yanke wa mutum dan baka san akan me zai cika ba ta yi lokacin da kake wannan magana kuma ubangiji a wannan lokacin kuma yana nufin shi da rahama ta yi a rayuwar sa yayi wani gagarumin aiki wanda a dalilin wannan aikin kawai zaka ganka watakila kai da shi kuna layi shiga aljanna watakila yana gaba abun ka karanta hadisin karuwa da ta bawa kare ruwa kare fa ta gani yana tsika yana fito da harshe ta fahimci yana bukatar ruwa ta shiga rijiya ta kwaso ta ibo ruwa ta bashi ya sha ta shiga aljanna wa yake zaton cewa taimakawa kare zai kai wani aljanna wani yana ganin aikin banza to me da kin ba kare ki duba fa yadda kike idan kin ba kare sai ba kare yace sai kuma ga wata mata ita kuma a dalilin magi tashi mota magi kito me magi dan an kashe magi ta aure magi ta hada ta ci da sha ko bata sake ta taje ta ne ba da kanta ba ta mutu ta shiga wuta daga da salahan ta da kirkin ta wata kila wannan abin da kai kuma ya rushe mata shi kaga ba a saurin yanke hukunci shi yasa mu ahlus sunna mu kwata ta tsantsan a nan yadda malaman mu magabata suka nuna ba bayani dai wannan ubangiji ne ya dau alkawari wa idza sallallahu mithaqal ladina utul kitab la tubayyinunahu linnas wa la taktumunahu bayani dai dole ayi ko mutun zai jira ko zai jira ko zai fari ko zai ci an zage ko wannan kuma shi kina rage amma hukunci akan wane da wane da wane da wane da wane ce wane yana can wuta wane yana aljanna wane in Allah ne yace wane yana aljanna to ba wanda sai hana mu fada shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam din da muke cewa suna aljanna Abubakar fil janna Umar fil janna Ali fil Usman fil janna Ali fil janna Abdurrahman ibn Auf fil janna Talha ibn Ubaydillah fil janna Sa'ad ibn Abi Waqqas fil janna Abu Ubaida ibn al-Jarrah fil janna Sa'id ibn Zaid fil janna za mu fadi wadannan mu ce kuma dukkanin su fil janna akwai wanda ba sa so ko akwai wanda ba sa son su ji haka amma shahida lahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu min awliya'illah sauraka fa huwa min awliya'ir rahman ko ku ba su ku ba su Allah ce tabbat yada abi lahab wa ta ba wanda ya sai tsamo abu lahab kuma daga wuta waye ya zefa shi Allah ne babban banza Allah ne amma Allah ce tabbat yada abi lahab matarsa ummu jalil wamra'atuhu wamra'atuhu hamalat al-hatab ita ma ubangiji ya jefa ta ce fi ji da hablu min masad annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga babban sa Abu Talib a cikin wuta da awan ahlin nari azaban yawm al-qiyamati Abu Talib haka zamu karanta ba wanda ya sai sabu wutan da hadisi ne fi sahihai to duk wanda yake shahida lahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi annahu min awliya'illah fa huwa min awliya'illah wa man shahida lahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi annahu min a'da'illah fa huwa min awliya'i shaytan akwai wannan kaida ce ko dai shahada bil awsaf bil a'yan ko kuma shahada bil awsaf shahada bil a'yan a ce wane da wane da wane ambaci sunan su da nasabar su inna bani fulan laysu min awliya'i kamar yadda zuwa ce annabi ya faɗi wane da wane da wane ba sa tare da ni ba ma tare da su kenan waɗannan kai ma dole haka zaka faɗa wane da wane da wane da wane suna tare da mu ɗan aljanna ne dole haka zaka faɗa ko bil awsaf bi sifa kaza bi aiki kaza bi aiki kaza dan aljanna ne dole haka zaka karanta haka zaka faɗa mai aiki kaza da aiki kaza da aiki kaza dan wuta ne dole haka zaka faɗa wannan ba yana nuna cewa mai aikin da kake gani ko ya san yana yi kana hukunci ne akan sa kana faɗar aiki ne shi kuma tsakanin sa da Allah wannan kuma tsakanin su ne yadda ubangiji mai dauki sarki ya gara ma zai yi da shi wannan shine darasin mu na yau insha Allah a darasi mai zuwa Ibnu Taymiyyah zai shiga kawo ayoyi hujjoji da suke bambance da suke nuna cewa akwai awliya'ur rahman akwai awliya'u shaitan ka a zata cewa shi ya kakalo abin ya kirkiro dan ya kare yima da fitina ya zagi wasu a'a Allah da yake nuna akwai awliya akwai waliyansa akwai kuma waliyan shaitan Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wanda yace naji wani yana cewa akwai wani littafin Ibnu Taymiyyah mai suna Uqubul Durriyya wanda almajiransa suka rubuta wato suna nuni akan karamomin Ibnu Taymiyyah don Allah malam a faɗa mun shin akwai ko babu to akwai littafin Al-Uqubul Durriyya na Ibnu Abdul Hadi almajiri Ibnu Taymiyyah ba wai almajiran Ibnu Taymiyyah ba yana daga cikin kananan almajiran Ibnu Taymiyyah ba waɗanda suka dade da shi ba kamar Ibnu Qayyim amma dai yana daga cikin su ya rubuta al-Uqubul Durriyya wato ya faɗi kamar tarihi ne na Ibnu Taymiyyah kuma yana hikaito abubuwan dai da ya gani ko ya ji ana faɗa shine littafi to akwai wasu gurare da wasu suka karanta wasu ma fahimta ba ina jin akwai sanda muka taɓa gani ina jin a cikin karatun al-Ubudiyya ne wani ya karanta an ce alƙadiri ya ce gashi ma Ibn Taymiyyah ma shi namu ne ɗan ƙadiriya ne inda a lokacin bin yi bayanin mai alƙadiri ɗin ake nufi. Akwai wata aƙida da wani sarki cikin sarakunan daular Abbasiya da ake wa takira alƙadiru billah aƙida ce ta ahlus sunna. Ibn Taymiyyah yana yawan reference da wannan aƙida yana cewa aje a duba ta aƙida ce ta tacciya ta ahlus sunna. Wani da ya zo yana yaban Ibn Taymiyyah sai yake jingina shi zuwa ga wannan aqidar ta Ahlus Sunna ce Al-Qadiri wato aqidar da aka rubuta malaman sunna suka rubuta a zamanin Al-Qadiru Billah to sai da cewa ana magana Al-Qadir Jilani ne. Ibn Taymiyyah ya magana akan aqidar al-ittifaqan sa daban-daban a cikin mun fada kamar littafin Talbisul Jahmiyyah a cikin yayi magana akan wannan da kamar littafin As-Safadiyya shi yayi magana akan wannan aqida. To akwai wasu abubuwa da ma shi malamin ya ka kawo kamar irin maganganu da aka yi na yabansa bayan mutuwarsa kamar irin waƙe-waƙe da malamai suke yi idan wani ya abin masa risa'i. Ibn Taymiyyah mutum ne da dama mutane suka sallama masa da masoyansa ma har wanda ba masoyansa ba sun sallama masa saboda haka akwai da dama waɗanda ba tare da shi suke a cikin aqidar sa 100% ba amma sun jinjina masa. To lokacin da kowa zai tashi zai yabe mutum zai yabe shi da irin abin da shi yake ganin yabo ne ta yi Ibn Taymiyyah a rayuwarsa ya nuna abin ba a daina faɗar haka amma shi tunda wannan yana faɗa yana ga daidai na faɗa zai faɗa akan Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah ya rasu to zai taso mai ce kai roge shi kuma Ibn Abdulhadi zai kawo abin da ya faru ne kun san shi ne tarihi abin da ya ga ya faru yake faɗa ta yi cikin abin da ya faru a samu daidai a samu kuma kuskure lokacin da ya mutu an samu jana'iza da jama'a da yawa suka fito duk da cewa yan bid'a na ƙarawa wai mata sun zo suna sumbantarsa wannan duk ba gaskiya ba ne ko shi Ibn Abdulhadi bai faɗa haka ba. To abubuwa dai da yawa haka wasu abubuwan da ba a fahimta ba da wasu abubuwan da ko da akwai ya faɗa cewa wasu jahilai sun yi a gari duk fa gari da ya fito a ranar ba a ce akai mutum uku ne kawai su fito ba ɗan garin su ma kuma suna zaton in sun fito jama'a za su kashe su saboda an san su manyan maƙin Ibn Taymiyyah su kaɗai ne suka ɓoye shi ranar da ya rasu duk garin kasuwa gaba ɗaya ba wanda ya fita su kaga da jahilai za a samu wasu abubuwa da jahilci da yawa. Wannan kuma ya ce waye wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana zaune ya ce yanzu ɗan aljanna zai zo sai aka ga wani sahabi ya zo ya yi alwala gemun sana ɗiga da ruwa ya riƙe takalmansa a hagu kuma ya iya bi kuma bai sa ba kuma ba a saka shi cikin al'asharatul mubashirina bil janna ba. Idan aka ce al'asharatul mubashirina bil janna ana nufin fitattun sahabbai manya-manya waɗanda aka yi bishara da aljanna fitattu amma ba su kaɗai ba ne duk sahabbai ma 'yan aljanna ne ma'aurin duk sahabi 'yan aljanna. Akwai waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacinsa ya ta faɗa musu yanzu matar da ta zo ta ce tana farfaɗiya a roƙa mata Allah ta daina yin farfaɗiya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kin ga dama ya roƙa miki Allah ya baki lafiya in kin ga dama ki haƙuri ki samu aljanna. Ta ce to zan yi haƙuri na musan aljanna amma dai a roƙa min Allah idan na yi farfaɗiyar na faɗi kada zani na ya kwarenye. Kaga a nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to zan miki wannan addu'a. Kaga wannan Annabi ya yi mata alƙawari in ta haƙuri za ta shiga aljanna. Kaga wannan aljanna ce Annabi ya ji ya ji abin nan tafiyar Bilal a cikin aljanna har yake tambaye shi wani aiki kake yi ne na ji tafiyarka a cikin aljanna ya ce shi ma wani aiki da yake illa dai nufin da ya alwala zai raka a biyu da ake ce mata sunnatul wudu in ka yi alwala ka yi raka a biyu. Kaga Bilal Annabi ya ce ya ji shi a aljanna mafarki Annabi gaskiya ne ba kamar irin mafarkin mu bane nasu gaskiya ne saboda haka Bilal kaga yana daga cikin to ire-iren suna nan da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk 'yan aljanna. Abba Abdullahi bin Salam, Abba bin Salam lokacin da ya mafarki zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mafarki ya gan shi ya kama wata igiya ya yi sama. Daga ya ce ta mutu an ta numsikun bil urwatil wuthqa, za ka mutu kana riƙe da igiya mafi ƙarfi ita ce kalmar la ilaha illallah. Kaga annabi ya masa bishara ta zai mutu akan kalmar kalimatut tauhid. Kaga da aljanna ne. Saboda haka akwai su da yawa, ba wai ana nufin cewa waɗannan goma su kaɗai ne al-mubashirin bil janna ba. A waɗannan su ne fitattu waɗanda kuma suka zo a cikin hadisi guda ɗaya. Dalilin zuwan su a cikin hadisi guda ɗaya, Abubakar fil janna, Aliyu fil janna, Walid fil janna. Shi yasa ake ambato su tare a ce al-asharatul mubashirin. Hadisi ɗaya ne annabi ya jiro su gaba ɗaya ya ce duk 'yan aljanna. Akwai wani ɗan shi'a, wani cikin malaman shi'a na Iran, na ga wani yana karanta wannan hadisi yana ta ilgili, ya ce Abubakar fil janna sai ya kalli mutane sai ya kyalkyale da dariya. Ce wai kun ji fa, kun ji fa. Umar fil janna sai ce subhanallah, kun ji wata katobara. Wato kaga a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa izgili. Wanda ya ce wannan hadisin ba zai zama hujja ba a kan al-A'mash da yake hana ɗalibansa hadisi, don su ila al-ilmi ne. Kuma ka tarra hu'ul jima yau mai kiyamata su ba'an Allah yi. Ta ɓaro ta. A'mash bai ɓoye ilimi ba, inda ya ɓoye ilimi ba ka ji hadisansa ba. Hadisuna da yana daga cikin waɗanda hadisan suka fi na kowa yawa a cikin sahihai ne. Inda ya ɓoye ilimin ba za ka ji waɗannan hadisan ba. Kuma su waɗanda suke zuwa ba wai su'al ne na suna buƙatar su ji wani hadisi, wato kamar wani wata matsala ce ta rikice musu a sallah, suna son su gyara. Kamar da za ka zo ka yi tambaya cewa ka yi sallah, a cikin sallah ka kaza ya faru, yaya hukunci? Ba wannan fa su ba ɗalibai ne fa so suke. Kamar da ka san makaranta, in baka biya kuɗin makaranta ba kore ka, ba za ka ce makarantar nan ba unjima abin nan malaman ta bin jami'in bin nari yawan kiyawa saboda suna koran ɗalibai. Wannan da bambanci a tsakanin a zo a yi wa mutum tambaya ya sani wani mai hukuncin kaza, ka san hukuncin abin, sai ka ce ba zan gaya maka ba. Wannan ita ce ake magana, amma ba hanyar karanta, hanyar karantarwa wannan akwai wanda za a yi masa uba in ya yi wani abu, ko a kore shi, ko a hana shi zuwa, ko a binne da sauransu. Shi ne al'amash yake yi. Waɗannan mutum lab ne, kuma wasu hadisan ba duk sun ji su, amma suna so su ji su ta hanyar al'amash. Shin da gaske ne Ahmad ibn Hanbal ya ga Allah a mafarki, kuma wai Ibn Taymiyyah ya tabbatar da haka a cikin Al-Wasitul Kubra? Ibn Taymiyyah ya magana ganin Allah a mafarki, ganin Allah a mafarki zai yiwu. Hadisin Imam Ahmad ya rawaito hadisi a cikin Musnad, hadisin Umm Tufayl da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana akan ganin Allah a mafarki, wanda kuma gwargwadon imaninka da tsoronka da Allah da salaka, gwargwadon irin yadda za ka gan shi. Gan shi a cikin sifa mai kyau, imaninka ne mai kyau. Gan shi a cikin sifa mara kyau, imaninka ne mara kyau. Ibn Taymiyyah ya yi maganar wannan a cikin littafin, amma ban ga inda ya kawo maganar ta Imam Ahmad ba ya yi mafarkin wannan ba. Ya dai kawo ruwayar Imam Ahmad a cikin Musnad, wannan akwai haka. Wanda ya ce akwai wani ƙanin mahaifina ya hana ni gadonmu, to mu kai shi ƙara ko kuma bar shi da Allah. To wannan dai idan ya ji mun karanto ayar innal ladina ya'kuluna amwalal yatama, shi ya kawo shi kuma ya samu biro ya rubuta. Amma ba ka ba tambayar ba ta da alaƙa da abin da muke tattauna a kai. Kana da dama ka kai shi ƙara domin a ƙawato maka haƙƙinka, kana kuma dama ka bar shi in bai yi tsoron Allah ya ba da muku da kanku ba. Allah ya yi muku shari'a a ranar gobe kiyama in baku yafe masa ba. Ta yi idan za ku kai shi ƙara a yanzu a ce to zumunci zai lalace da sauransu. Amma kuma wanda ya fi zama gata, wannan fata ina magana ne idan abin gaskiya ne. Dan wani lokaci kawai daga yaro ya tashi sai wasu zuga shi, ke kaga wancan shi ya cinye gadon baban ku. Kuma wallahi babansu bai bar komai ba. Ƙarshe ma wataƙila ba su suka yi biya na baban nan. Amma kawai sai wasu da suke rigima da wancan sai su ce, ni shi ya cinye, kaga duk abin da ka gani na babanku ne. Su shi ko miskine sai yadda ana samun wannan. To in har gaskiya ne yadda ya faɗa din da gaske din da gaske, wana wani zamani wato babu wuya a yi wa mutum bakin fenti, ba wuya, mutane ba sa tsoron Allah. Yanzu da za a ga wani mai kuɗi a ce ai kuɗin marayu ne ke ci, ai da aka raba gadon kanin sa ne ci, kanin ya samu taɓuwa sai ya cinye gadon kanin, ba wuya a yi wannan fenti. Ta yi tun kafin ubansu ba mutu shi yana da kuɗinsa. Wani har da gaske ne watakila a ce ai kai shi ƙara, watakila zai kawo ɓacin zumunci da sauransu, amma kuma ya fi zama masa gata a nan. Domin aka karɓo wannan haƙƙin kaga an huta a ranar gobe kiyama, ba za a zo a ce ku nuna fi buɗunihim nara ba, duk da cewa akwai kuma haƙƙin Allah na ya yi saɓon Allah kuma ya tuba. To tuban za ta fi masa sauƙi idan an karɓi haƙƙin. Na an karɓi haƙƙin kuma kaga ai ba wani abin kuma da zai ci gaba da riƙewa sai ya gara ma ya tuba. Saɓanin a bar shi a kan haka kuma a je lahira ya zama da ko ba yi da wata mafita, ba abin da za a yi a biya ku haƙƙinku a lahira sai daga hasanat ɗinsa, kuma watakila hasanat ɗin nashi ba yawa, a kwashe hasanat ɗinsa kuma a jefa masa sayi'at, kaga wannan ba zai masa daɗi ba. To ashe gata ma a karɓi abin a nan ya huta. Ala ayi halin mutum in gaske ne mutum na da zaɓi, wannan ko wannan duk haƙƙinsa ne, mutum yana da haƙƙi yana da zaɓi. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace sai sati na gaba insha Allah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Fi hadha al-isdar alladhi yahmilu fi qiyatihi al-isdar as-sadis wal 40 min isdaratina wa qari'una fi hadha al-isdar huwa al-shaykh عبد الله بن محمد المطرود، وإصدارنا هذا يحتمل على ترتيل كامل للقرآن الكريم من صلاة التراويح والقيام برواية حفص عن عاصم، هذا وقد تم توزيعه على 22 شريطا، حيث يبدأ كل شريط بسورة وينتهي بسورة عدا سورة البقرة التي ضمنت شريطين، وقد فعلنا ذلك تحقيقا لرغبات الإخوة والأخوات الكرام، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. والآن مع الشريط 22 والأخير الذي يحتوي على جزء عمّا ومع التلاوة.